الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يقوانا مسلمي نكسد نيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا الدرسينا na bakwai cikin darussan littafin al-muharrar fil hadith wallafar Muhammad ibn Abdul Hadi Allah ubangiji ya masa rahama daga nan masallacin Anas bin Malik unguwar Gwallaga a nan Bauchi muke gabatar da wannan darasi a wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 10 ga watan Rajab shekara 443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 12 kenan ga watan 2 na shekara ta 2022 miladiya zamu tashi a sabon babi ne na babu siwak babin da zai yi mana bayani dangane da aswaki ko kuma tsaftace baki ko kuma goge hakori akwai hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka karantar da mu hukunce da laduba dangane da maganar tsaftar baki da tsaftar hakori da kiwon lafiyan hakori wannan shine abinda wannan babi zai karantar da mu Allah ubangiji ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimta kuma mu yi aiki da shi na'am
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله باب السواك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به والنسائي وابن حبان وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك رواه مسلم وقال الإمام أحمد في المسند قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء رواته كلهم أئمة أثبات ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك متفق عليه ويشوس بمعنى يدلك وقيل يغسل وقيل ينقي وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب
Malam yace bayan bismillahir rahmanir rahim babu siwak babi dangane da aswaki sai malam ya kawo hadisi wanda shine na 24 daga cikin jerin hadisan da suke cikin wannan littafi an aisha radhiyallahu anha daga nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta qalat ga abin da tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wanda salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya ce as-siwaku mutahharatun lil fam ko kuma mutahharatun lil fam aswaki tsaftace ga baki ko tsarkakewa ne ga baki mardatun lil rabb kuma abun neman yarda a wurin ubangiji rawahu ahmad imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisi wal bukhari ta'liqan majzuman bihi al-imam al-bukhari ma ya ruwaito shi a cikin sahih amma mu'allaq amma ta hanyar bada wato tabbacin cewa ya yarda da cewa hadisin ya inganta wannan sa'i al-imam an-nasa'i ma haka wa ibn hibban da ibn hibban a cikin sahihin sa wa akhrajahu ibn khuzaimah bi tariqin ukhra fi sahihi haka kuma ibn khuzaimah a cikin sahihin sa ya rawaito wannan hadisi amma ta wata hanyar ba wannan ba wa rawahu ahmad min hadisi abi bakr as-siddiq haka imam ahmad ya rawaito cikin musnad amma daga abubakar as-siddiq shi baban aisha din Allah ya kare yarda gare su gaba daya wa ibn umara radiyallahu anhum sannan ya rawaito daga umar daga abdullahi dan umar Allah ya kare yarda ga abdullahi dan umar da shi da umar din babansa da dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rawahu ibn hibban min hadisi abi huraira ibn hibban shi kuma ya rawaito wannan hadisi daga abu huraira wannan hadisi da aka ji shi ne hadisin farko a cikin babu siwak abinda ake nufi da as-siwak ana wato amfani da kalmar as-siwak a larabci da ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce al-udul ladhi yatasawwaku bi abinda ake aswaki da shi din icen aswakin ana ce masa aswaki ai an saba ko a Hausa ma yana rike da aswaki a hannunsa kuma yana yin aswaki da aswakin kaga aswakin aikin ne aswakin abun yin ne to haka a larabci ma al-udul ladhi yatasawwaku bihi yusamma siwakan wa fi'lu as-siwak wa fi'lu as-siwaki aidan yusamma siwakan don haka yin aikin aswakin as-siwak abinda ake yi da shi ma as-siwak an fahimta amma a wurin malaman fiqh in ka ji an ce as-siwak da malam ya sa masa babi anan yana nufi isti'malu 'udin aw nahwihi mimma tudlaku bihi al-asnan wa yunazzafu bihi al-fam duk abinda ake amfani da shi saboda a goge hakori kuma a tsaftace baki sunansa as-siwa yin amfani da abun ayi aikin shine as-siwak ba sunan abun ba su a fiqh idan an fada ba ana maka magana akan abun yin as-siwakin ba ana nufi tsaftace baki kawai don haka wannan babu yana magana akan tsaftar baki da tsaftace hakori an fahimta manufar wannan babi a bayyane yake shine tabbatar da ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci shine kiwon lafiya da tabbatar da tsafta addinin musulunci ya karantar da tsafta ya karantar da kiwon lafiya shi yasa ya zama duk wani abin da ke da muhimmanci a cikin kiwon lafiya to zaga yana cikin ma ibadat yanzu wannan as-siwak din ai asali harka ce ta kiwon lafiya da tsafta amma sai aka shigo da ita ta cikin ibada saboda musulmi baya rabuwa da tsafta baya rabuwa da kiwon lafiya don haka rayuwarsa ta yau da kullum akwai tsafta da kiwon lafiya haka a cikin ibada ma akwai tsafta da kiwon lafiya an fahimta to saboda Allah madaukakin sarki ya wato ya karfafa wato hukuncin tsafta shi yasa sai zama Allah ya sanya hanyar tsafta da hanyar kiwon lafiya yana cikin hanyar neman yardar Allah kamar yadda wannan hadisin da zamu karanta yake magana don haka abinda hadisin ke nunawa shine tsaftar hakori da tsaftar baki bayan aikin sa na tsaftar bakin kuma abu ne da ke iya kai mutum ya samu yardar Allah ya samu aljanna wanda ke nuna mana cewa ashe kiwon lafiya ɗaya ne daga cikin hanyoyi na neman yardar Allah, tsafta ɗaya ne daga cikin hanyoyi na neman yardar Allah. Duk wanda Allah ya yarda da shi kuwa shine wanda Allah zai bashi kyakkyawan sakamako na aljanna bayan mutuwa. An fahimta ko? Baka annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-siwaku, yana nufi tanziful fami wal asnan, tsaftace baki da tsaftace haƙori. Wana as-siwaku da annabi sallallahu alaihi wasallam yace maqharatul lil fam, ba yana magana akan goge haƙori kadai ba, duk abin da ya zama tsaftar baki, duk abin da zaka sa a bakinka ka kunkure shi bakin yayi kyau, bakinka ya rika kamshi koda ba batun goge haƙori ba, yana cikin as-siwa, kuma yana cikin abin da ake samun lada a kai. Sannan kuma tsaftace haƙorin shi ma yana ciki. Baka tsaftace haƙori da kuma tsaftace baki, duk wannan shine ma'anan as-siwa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mitaharatul lil fam. Idan kace mitahara bi kasril mim, to ma'anansa al'udul ladhi yustaku bihi, bi ma'ana as-siwaku mitahara, shi aswakin nan abun tsaftace baki ne. Amma kace in kace kuma matahara, to shi kuma shine fi'ilul abun nan fi'ilut tuhur kenan, yin aikin. Don haka kuma dukkan su an samu dabtin sa da mitaharatun, an samu dabtin sa da mataharatun. Don haka aswaki abun tsaftace baki ne, yin aikin aswaki tsaftace baki ne, kaga sai hada duka biyu, sai ka tsaftace bakin kuma ka girmama sha'anin da me zaka tsaftace bakin, sai zama shi kansa abinda ake goge baki da shi din ma yana da muhimmanci, da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi. Ana fahimta ko? Kaga sai ka san da me zaka goge bakin ka kenan. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mardatul lirab, sannan kuma shi wato abun neman yarda ne a wurin Allah. Ma'anan mardatul lirab shine wato huwa min asbabi nayli ridha min Allah ta'ala, ɗaya daga cikin hanyoyi ne na neman yardar Allah. To wannan hadisi yana karantar da fa'idoji da yawa. Fa'ida ta farko ita ce ashe tsaftar baki da tsaftar haƙori yana da falala sosai, da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinjina wa aikin, yace wannan aiki na aswaki hanya ce ta tsaftace baki, hanya ce ta tsaftace haƙori. Shi yasa yace masa mataharatul lil fam. Sannan kuma abinda muke koya a cikin wannan hadisi na biyu shine siwaki yana da matukar wato girma a harkar lafiya da kuma harkar sunna. A harkar lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace mataharatul lil fam, a harkar addini mardatul lirab. Baka ga amfani na duniya, ga amfani na lahira. Amfani na duniya kiwon lafiya mataharatul lil fam, amfani na lahira mardatul lirab, neman yardar Allah. Kaga duk mai son waɗannan abubuwa guda biyu ba za a bar shi ba a baya. Shi yasa duk ahlus sunna yana da tsaftar baki, kuma duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai so ya ga yana tsaftace bakinsa. Duk wanda yake barin bakinsa ba tsafta, ya bar haƙorinsa ya yi daudan da har ana jin wari, to yawan yanda ya hakan, yawan yanda yake nisanta kansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don duk mutumin da yake warin baki in yazo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yakan kore shi, don baya son kazantar baki musamman, saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake muhimmantar da tsaftar baki, yace idan ka ci abu mai wari kar ma ka zo mana masallaci, na dauke maka ka zauna kai sallar ka a gida. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa da shi, saboda muhimmancin tsaftar baki yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje ya sha zuma a ɗakin ɗaya daga cikin matansa, ya dawo ɗaya matar tace bakinka yana wari, yace to na rantse ba zan sake sha ba, ya haramta wa kansa duk da cewa ba gaskiya bane ba amma saboda yanda yake muhimmantar da bakin sa duk matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ta sai ya aika aje a ce tai ha a san sana'a jin an ji wari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so raba gari da ita kenan don haka aswaki yana da matukar girma a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana da muhimmanci a wurin duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abu kunya ne a wurin musulmi ahlus sunna a ce na barin bakin sa har yayi wari abu na uku ashe hanyoyin da ake samun yardar Allah suna da yawa wanda muke barin gara fasa da yawa kuma ana iya samun yardar Allah ta wani abun da ka rena baka dauka abu mai girma bane yanzu aswaki galibin mutum koda yana yin yana ne kawai yana tuna bari da ya goge bakin sa ashe wannan din ma yana iya safa Allah ya yafe maka ya baka aljanna hanyoyin samun lada a wurin musulmi suna da yawa idan ka tsamcece bakin amfanin waye naka ne fa amma a hakan sai zama mardatul lirab kana sa Allah ya yarda da kai da haka don haka kada mu rinka rena ayyukan da za su iya sa mu samu yardar Allah abinda kullum ya kamata ka rika lura shi ne sirrin samun yardar Allah abu ne da Allah ne kadai ya sani saboda hanyoyin suna da yawa to shi yasa kowace hanya da kaje an ce ana samun yardar Allah ka rike ta don baka san ta ina ne kai Allah zai yarda da kai ba ina ne sirrin ka yake kaje kana to su abubuwa shi goba tanan ake ba tanan ake so ka kula kai kuma ka dauke shi kai banza da shi sai kaga a zo ta can din da kake ta kokarin nan kuma ba Allah din tanan ne inda yasa yake so ya ga ka ci ba nan ake so ka ci sai ka fadi anan kamar kai da bayin zakai jarabawa sai aka maka tambaya biyar sai a sa compulsory question guda daya da kazo sai ka iya sauran baka iya na farkon ba kuma gashi yafi komai sauki sai ka maida hankali kana ta yin wadancan sai ka dauka ka kai aka zo aka kwace paper ka baka yi wanda aka ce shi ne compulsory ba kuma gashi yafi komai sauki to kamar haka ne fa a wurin Allah hanyoyin cin jarabawa suna da yawa ba hanya daya bace bayan tauhidi da sunna to kana neman abubuwa na nafiloli to irin wannan yana ciki kar ku rinka rena ayyukan alkhairi dai daga cikin ayyukan alkhairi da suke iya sa a samu yardar Allah shine tsaftar baki fa'ida ta hudu ita ce wannan hadisi yana nuna mana da mafhumin sa cewa ashe Allah baya son kazanta kuma duk kazami ma Allah ba yarda da shi ba saboda Allah yana yarda da tsaftar haƙuri mardatul lirab to mafhumin sa shine Allah bai yarda da mai ba da wanda baya da tsaftar haƙuri kaga ashe babbar magana ce ba karama bace kana neman yardar Allah kai to amma tunda Allah ya yarda da aikin to idan kuma ka ki har bakin ka yi wari kuma fa Allah bai yarda da kai bace kar ayi wasa da wannan fa'ida ta biyar ita ce abinda ake nema shine mataharatul lilfam a tsaftace baki don haka yasihu bi kulli alatin tutahhirul fam wa tunazziful asnan duk abinda zai cimma abinda aka faɗa a hadisin ya halatta a yi amfani da shi da me ake goge haƙori da duk abinda zai tsaftace haƙorinka ana fahimta don haka aswak din bai zama sai an yi amfani da aswaki na itace ko an yi amfani da na buroshi ko an yi amfani da garin nan da ake amfani da shi ko an yi amfani da wani abu na mai duk abin da zai tsaftace bakinka ya zama mataharatul lilfam to shine kuma mardatul lirab karkace sai wanda yayi da aswaki na itace shine ya cimma wannan hadisi a'a duk wanda yayi mataharatul lilfam ya tsaftace bakinsa shikenan ya kama hanyar samun mardatul lirab ana fahimta zaka idan kana da buroshi wanda zaka sa masa man goge haƙori idan kana da buroshi wanda shi ba zaka sa man goge haƙori ba idan kana da na itace idan kana da na foda kai dai ka tsaftace bakinka koyaushe haƙorinka ya zama yana da tsafta bakinka yana da kyau wannan shine ka cimma abinda wannan hadisi yake faɗa an fahimta hadisi na gaba anil miqdam ibn shuraih an abihi عن عائشة رضي الله عنها دقى المقدام ابن شريح shine al-Baghdad ibn Shuraih al-Harithi ya karbo daga wurin babansa babansa kuma ya samu a wurin nana Aisha Allah ya kare yarda a gare ta tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annabi mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance a rayuwarsa idza dakhala baitahu duk lokacin da ya shiga gida ko yazo zai shiga gida duk lokacin da ya shiga gida yabda'u bis-siwak to yana shiga abin da yake farawa da shi shine aswaki yana shigowa gida sai yayi aswaki kafin ya gana da kowa daga cikin iyalansa saboda an fita waje an yi maganganu an ci abubuwa an taba wannan an lashe wannan musamman mutanen mu na yanzu mutum in ya fita ya dawo mai da mai ya tanda mai da mai ya lasa duk ba a sani ba sai dai zo su ji warin kawai iya rabon su kenan to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa gida farkon abin da yake shine yabda'u bis-siwak sai ya fara da aswaki wa qala al-imamu ahmad fil musnad al-imamu ahmad ya fada a cikin musnad yace qara'tu ala abdurrahman na karanta a wurin malamina abdurrahman shi abdurrahman ɗaya ne daga cikin malaman al-imam ahmad shine abdurrahman ibn mahdi ibn hassan al-ambari wanda ya mutu a shekara ta 135 ana ce masa abu sa'id yace ga abin da na karanta shine isnadin malik an ibn shihab عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة شنو حديثي ني وندا أكا كربا دغ مالك دان أنس شي كما دغ محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري شي كما دغ حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف بابا دان بابا كينان shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi ai daga jin wannan isnadi ka san gangariyan isnadi ne shi yasa in ka cire wannan Humayd ibn yawa in ka cire wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman isnadi a wurin malamai a ce maka Imam Malik daga Ibn Shihab az-Zuhri daga Abu Huraira wannan shine ma mafi girman isnadi a wurin malaman hadisi مالك عن ابن شهاب عن ابي هريره ده كما مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر wannan guda uku wannan guda biyu wanda zaka ji mutum uku ne kuma kowa daga cikin su abin nan jabal ne min jibal rijal to wannan shine mafi girman inganci na isnadi a wurin malaman hadisi yace naji da shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kare yarda ga Abu Huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da yace laula an ashqa ala ummati da ba don kar in matsanta wa al'ummata ba la amartuhum bis-siwak da na umarce su sai sun rika yin aswaki ma kulli wudu tare da kowace alwala mala yace ruwatuhu kulluhum a'immatul asbas marwayatan wannan hadisi kamar yadda kai kanka saji dukkan su shugabanni ne kuma tabbatattu a ilimin hadisi warahu ahmad an rauh an malik haka kuma a wata hanyar imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad daga rauh daga malik ibn anas marfu'an aidan shi ma zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه ابن خزيمة ما يروي تهني الروح وندا يكي كمر وندا إسناد حكاكم حديثي نجبوا عن أبي هريرة نجا أبو هريرة الله يكاري رجاء ريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لولا أن أشق على أمتي da ba don kar in takurawa al'umma ta ba la amartuhum bis-siwak tabbas da sai na umurce su sai kowa ya rika yin aswaki inda kulli salah a yayin kowace sallah. Muttafaqun alai, wannan Imam al-Bukhari da Muslim duka suka ruwaito. Waɗannan hadisai guda biyu na Abu Huraira dukkansu suna koyar da abu ɗaya ne, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, da ba don gudun karya takura mana ba, da ba don gujewa karya matsanta mana ba, da ba don karya dora mana abin da zai wahal da mu ba, da ya sa mana dole tilas duk lokacin da za a yi alola da kuma yayin kowace sallah sai mun yi aswaki. Amma shi bai sa mana dole ba, saboda idan ya sa mana dole zai zama akwai takurawa, shi kuma ba mai takurawa bane. Amma yana son a ce da mu cika masa wannan buri, ko bai sa mu dole ba, ya sa mu amma ba dole ba. An fahimci magana? Za mu hada da hadisan gaba sai mu hada mu musu bayani tare. Wa an Hudhaifa ibn al-Yamani, shi kuma an karbo daga Hudhaifa ibn al-Yamani, Allah ya kare yarda gare shi da babansa. Qala qala rasul qala, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance, idza qama min al-layli, duk lokacin da ya tashi a cikin dare, ya shusu faqu bistiwak, yana tsaftace bakinsa, yana goge bakinsa da aswaki. Muttafaqun alai, wannan Bukhari da Muslim suka ruwaito. Ya shusu ma'anansa shine yadluku, ko kuma yagsilu, ko kuma yunatti, kamar yadda zamu ji gaba, yana cudawa, yana wankewa, yana tsaftacewa. Walin nasa'i an Hudhaifa taqal, al-Imam an-Nasa'i shi ma a cikin sunan dinsa ya ruwaito ta hanyar Hudhaifa ibn al-Yamani, qala, yace, kunna nu'maru bis-siwaki idza kumna min al-layl, ana mana umarni mu mabiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam, cewa mu rika yin aswaki duk lokacin da muka tashi a cikin dare. Hadisi na gaba, wa an Abi Musa radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kare yarda gare shi, qala, yace, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, naje wajen annabi salati da salama ta Allah su tabbata a gare shi, fa wajadtuhu yastannu bi siwakin bi yadihi, sai na same shi yana goge bakinsa da wani aswaki, yana rike da shi a hannunsa, yaqulu ina jin sautin aswakin, yana cewa ha ha ka annahu ya tahawa, kai ka ce zai haras ne kamar amai zai yi, wasiwaku fi fihi alhali aswakin yana cikin bakinsa yana goge ko ina. Lafzul Bukhari, wannan lafazin Bukhari kenan, wa lafzu Muslim, amma lafazin Imam Muslim, da khaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taraku siwaki ala lisanihi, wato na shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na samu gefen aswaki a cikin, wato akan harshensa, fa hasb, iya abin da shi yace kenan, bai karisa da batun naji yana naji karan aswakin kamar zai amai ba. A cikin riwayar Muslim ba wannan, amma a cikin Bukhari akwai, shine ma'anar da yace fa hasb. An gane? To waɗannan hadisai da kuka ji su dukkansu suna magana akan, wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin aswaki, kuma yayi umarni ayi aswaki, amma bai yi umarni da tilas ba. An gane ko? A ciki kun ji kalmar laula, ma'anar laula shine harfu imtina'i wusuli, harfu imtina'i husuli shay li wujudi shay'in yamna, wani abu ne wato aka ce ba zai faru ba saboda wani dalili, amma inda ba don dalilin ba da ya faru, shine wannan laula. An gane? Shi yasa ce laula an ashuka, inda ba dan, shine wannan laula ko? Ashuka la ummati bima an ustila alaihim, a ce in dora musu wani abu mai nauyi wanda zai ba su wahala, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum, ba ka duk abin da zai ba mu wahala baya so. ma'anar ummati bima'ana jama'ati min atba'i la amartuhum bi siwak ay la alzamtuhum bihi idha qama min al-layl ay idha istayqadha min nawmihi fi sa'atin min al-layl yashusu fahu kunji wannan bima'ana yadlukuhu wa yunattihi yastannu bima'ana yatasawwaku ko yastaku wannan kalmar ta asalin sa ne kaman haƙun ne da za daure ainun kaman mutumin da zai amai sautin da ake ji yake tuna ha ha ko to shine su wato sabai saboda tsabar jika har wannan din ma sai an fada sai ai kokari ya da ai spelling din sa saboda mu ji komai daga Annabi sallallahu alaihi wasallama direct ne ba shi zai fada ba yace ina jin wannan sautin sai aka ce to ya sautin yake ga yanda ake rubutawa shine suka sa ai hamza da ain Allah ka kare yarda ga sahabbai
amin
yatahawwa bima'ana yataqayya yataqayya bi saut at-tahawwu shine mutum yayi amai irin wanda ake jin kara din nan kaman harasuwa wanda za a ji mutum yana fitar da sauti abinda ake cewa cikin waɗannan hadisai shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aswaki yana da muhimmanci a wurin sa ta yadda muhimmancinsa a addini ya kai ga sura kaɗan da ya ce mana dole idan za ka yi alola sai ka yi aswaki kowace alola sai zama aƙalla za ka yi aswaki nawa kenan a rana biyar a ɗaya riwayar kuma sai ce inda kulli sala a kowace sallah ba ka in za ka yi alola in za ka fara alola sai ka yi in ka gama in aka je sallah in za a yi shi ma a yi na sallah wancan na alola ne ai ba duk lokacin da za a yi sallah ne ake sake alola ba ta yiwu a yi alolar magariba kana zaune a masallaci sai aka zo za a yi sallar isha za ka sake alola amma za ka sake aswaki shi ne ma'anarsa kowace sallah da aswakinta kowace alola da aswakinta sai ce amma saboda kar in sa ku ya zama ya wahal da ku don haka ba dole bane menene kenan mustahabbi ne yanzu idan Annabi sallallahu alaihi wasallama kai misali kana gaban sa sai ya ce da kai da ba don kar ya zama dole ba da na saka aswaki ya zama dole a kowace alola yanzu don Allah in kai dan sunna ne na gaske akwai alola da za ta zama kai aswaki ba yana nufi abun zai burge shi inda za ka yi amma shi ba zai saka dole ba ai ya gama gaya maka sakon ya isa ai don Allah sau nawa ake a rana su ha? Sau nawa kuke yi? Kar ku tambaye ni sau nawa nake yi sannan shi kuma wato abin nan hadisin na Aisha an fahimta shi kuma sai ya nuna mana a aikaci shi annabi din sallallahu alaihi wasallam wato yana shiga gida da aswaki yake fara yanzu wancan fa na alola da na sallah yace da na sa ku dole inda ba don karɓin sa in matsanta muku ba ya nuna cewa shi dama haka yake yi don haka yana yi a kowace alola yana yi a kowace sallah sai ce kuma da na ce kowa ya riƙa yi amma ba zan ce muku dole ba bai yi magana cikin gida ba sai matarsa ta ce mana to ai ba maganan waje ba ma duk lokacin da ya shigo gida idza dakhala baitahu idan ya shiga gidansa yabda'u bisiwak da aswaki yake farawa nawa kenan yanzu muka samu to sau nawa yake shiga gidan Allah ka kara salati da salama ga Muhammadu Rasulullah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu ta ko ta ina wallahi wallahi a ce kawai ka rubuta asabin akan yawan aswakinsa ka rika sa ido kana ganin sa kullum sau nawa zai wallahi wannan kawai ya ishe ka aiki to yanzu idan baki ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ke masa wannan gatan ya kake ji sauran jikinsa kuma ya zaka so kaga tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka nuna mana shi a ranar kiyama
amin
Allah ka ba mu ceton sa
amin
sannan kuma sai Hudhaifa ya ce mana su masu shiga gidansa ga abin da suka gani, banda wanda Aisha ta ce yabda'u, kuna fahimta, sai ce ni kuma na ganshi ya tashi a cikin dare yana zuwa gida sai ya fara da aswaki. Yanzu an gama har an kwanta an yi bacci, sai ce idan ya tashi a cikin dare ya shusu, ba fa ya taku kawai ba fa ya shusu, yana cuɗa bakinsa sosai saboda an farka daga bacci, wancan an dawo daga waje ne, sai aka fara da aswaki kafin a yi magana da iyali. Wannan kuma an tashi a cikin dare, za a yi sallah, za a gana da Ubangiji, to nan ka sai an cuɗa bakin, shine ya shusu faku. An gane ko? Amma hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi kuma ce yawa na zo na samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aswaki, yace kai ka da yanda yake yi, yace kamar abai zai yi ba, yace wa tarafu siwaki ala lisanihi, na ga ma gefen wato aswakin akan harshensa yake goge harshe, ba yana goge hakori bane ba, yace yana goge harshensa ta yanda hakorin yana ai aswakin yana shiga ciki har yana kasa, in kasa abu in ya shiga bakinka can kasa zai rika sa ka ji kamar zaka harar, to shine ma'anar sa, fa yana sa aswakin can cikin bakinsa sallallahu alaihi wasallam. Yace haka na ganshi har kana ji yana irin wannan alamar harasuwar saboda yadda yake goge kan harshe. Ashe in aka zo aswaki ba kawai zaka goge baki bane ka bari harshenka, kuma ana gani wannan farin akwai saura, ana fahimta. Wannan shi ne abinda waɗannan hadisai in ka tara suke karantarwa, kowa ya fahimta fa'idojin da suke cikin wannan hadisai. Fa'ida ta farko shine wato aswaki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma lalle ashe ladar aswaki sura ka danya kai ladar wajibai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda ba don kar in matsa muku ba da na sa ya zama dole, inda ya sa ya zama dole za a rinka baka ladar ka aikata abun wajibi ne, sai ce amma ban sa ku ya sai zama ban sa ku dole ba, to duk wanda ya karba ba a dole ba sai yayi a ladar kuma za a rage masa, saboda ai karincin Allah shine za aka sa lada 10 wa farilla misali wajibi, lada 5 wa mustahabbi, sai ce maka wannan abun yana da muhimmancin da inda ba don kar in takura maka ba da sai in ce ka rika yin akalla kowace sallah, ba dole sai ka yi irin nawa ba, amma akalla kowace sallah da alwala wannan wurin ibadar kan ka rika yin aswaki, kuna fahimta, to sai ya zamana kai din da bai ce dole ba sai ka rike kana yi, kana gani bisa falalar Allah lada nawa za a baka a yanda muka yi misali, kaga za a baka cikakke ne, don haka don ka rinka samun lada cikakke ya kamata ka yi wannan sunnar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ba don kawai kada ya takura maka bane da ya sa ka dole ka yi, ai sako ya isa gare ka indai kana da hankali ba sai ya ce maka na sa ka dole ba. Fa'ida ta biyu ita ce al ahadith tubayyinu al hikam fil amri bis siwak, wannan hadisi in ka tara su kawai za su nuna maka hikimomin da suke cikin siwaki. فمنها أن يكون المسلم في حالة كمال النظافة نتلقى لغا تكشيني أنا سوى مسلمية زما ينا تكين تكت تبتا دو من دوان دكا غايا جي سما ينا غوجة باكي تو فايا غوجة كومي أكتاني أيو وايزي جينا غوجة باكي كومي بيوان كابا وايزي جينا غوجة باكي الحالي ياسا تاكل بيدة سافا سافا تنا واري نيشوكو مسلا شانا جون وارين akun sai wasu haka suke yi, in yayi alola da safar sai kawai dan fara sai sa, in an jima sai goge wane ne duye haka safar tana wari, in ka shigo masallaci in yayi sujada ta gaban ka kai sujada sai ka rinka jin warin kafarsa, to don Allah wanda bai yi wannan ba ya zo yana magana goge baki, shi yasa yace ma kamalul nazafa ne, duk wanda yaje sama ya gama da kasa ne ai. Wa minha izharu sharafil ibada, yana daga ciki shine wannan yana nuna mana yadda ibada take da girma a musulunci, ana so a shirya mata, kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafin ayi alola da zai ce a rika haka, kafin ayi sallah da zai ce ayi haka, idan ya tashi a cikin dare in zai qiyamul layli zai gana da ubangiji zai haka wannan ya nuna cewa ashe wato duk wani abu na ibada to ana so a nuna yana da muhimmanci shi yasa ake so a yi shi cikin cikar tsafta wa min hajtinabu ma yu'dhil malaikata wal musallin yana daga cikin fa'idar aswaki shine gujewa abin da yake cutar da mala'iku kuma yake cutar da mutane saboda warin baki yana cutar da mala'iku ka zo kana sallah mala'iku za su zo su rubuta ladan kuma su zo sun ji bakin ka yana wari kuna fahimta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu al-insan mala'iku suna jin suna cutuwa da duk abin da dan adam yake cutuwa da shi wa min al-hifadhu ala siha yana daga ciki kuma hikimomin shine tabbatar da kiwon lafiya wa min hajal busharafi wal mawaddati min al-ahl yana daga ciki kuma samarwa kai daraja da kauna a wurin iyalanka a ce ko shi sai kai aswaki har matarka ta gane in ka zo gida sai kai aswaki kafin ka je ka ganta za ta ce kai ashe tana da daraja ta musamman kuma duk yadda mutum yake ganin girman ka in kuka zo kusa yaji warin bakin ka wallahi sai girman ka ya zuba ko kai waye ne ko dan ka bashi kudi yayin da ya sai karba yace ya gode Allah duk darajar ka balle a ce da ka koya masa karatu ba kudi za ka bashi ba Allah ya kyauta da ɗan uwa da abokai duka ana so mutum ya zama suna ganin darajarsa akan abin da ba wai dan Allah ne goge baki akwai wahala ne amma wani ba za ka same shi wannan abin wallahi shi wahala yake ba shi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganan a samu goma sallah goma alwala goma ko ai sallah biyar alwala biyar a samu goma kenan to yanzu wani ba muna kokawa da shi aka rika samun daya da safe yanzu wani yana jin muna karatun na abala kwana sa uku bai yi ba Allah ya kyauta Allah ka samu zama ahlus sunna ta ko ta ina fa'ida ta uku shine adamu wujubi siwak ashe aswaki ba wajibi bane duk wannan abin da muke fada ba mun ce wajibi bane saboda kar ka ga wani bai yi ba ka ce mishi ya bar wajibi a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce dole ba kai ma kar ka ce dole ne ka dai kwadaitar ana fahimta kaga bai kai abin da zaka yi duka akai wa matarka kenan ba don bata yi ba tunda ba wajibi bane a ji yawa in kana so matarka ta fara aswaki sosai me ya kamata ka yi yawa kai kai naka sosai in kai naka sosai ta zo ta ce kai kamshi kake ga kuma kai ka ce to kaga daga gobe shi kenan wannan ya isa sai ta muka ce adamu kar akan wannan almari balle ayi saki Allah ya kyauta fa'ida ta hudu shine aswaku masnunun fi kulli waqt ko yaushe sunna ne aswaki lakinnahu yata'akkadu fi mawadhi'a muayyana amma fa an fi so aswaki a kula da shi a wurare kamar haka sune wuraren da hadisi ya zo da su na farko kowace alola an samu nawa kenan biyar ko idan zaka yi alola biyar kenan na biyu inda kulli sala yayin kowace sallah an samu guda nawa kenan biyar shi ma na uku inda al-qiyam min an-nawm bil-layli aw an-nahar lokacin da aka tashi a bacci idan kama min al-layli yace idan ya farka daga bacci to ko bacci rana ko baccin dare saboda bakin mutum yana canzawa idan yayi bacci wuri na uku kenan wuri na hudu idan dakhala al-insanu baytahu duk lokacin da mutum ya shiga gida wannan tukunci ne wa iyali don Allah in ka shiga gida ka cika wannan sunna kana shiga rate magana ka ce ina zuwa zan cika sunna sai ka je ban daki sai ka goge baki ga dawo kana dan yake kana to an cika sunna nabiyar idan tagayyara alfamu duk lokacin da inda tagayyuri alfamu duk lokacin da bakin mutum ya canza ya ci abinci ya sha wani abin sha ko yayi surutu da yawa ko wani abu dai wanda yake iya sa warin baki ya samu ko wani abu ya taba bakin sa yayi wari ya ga datti to wannan shine wuri na biyar waɗannan wurare su ne lokacin da suka fi ƙarfi kamar yadda malamai suka samo daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta biyar ita ce tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma a cikin komi, har abin da ma baya cutarwa. Yanzu inda ya ce dole a riƙa aswakin, amfaninta ne ko namu? Namu. Amma ya ce ba zai ce ya zama dole ba, saboda yana so ya rangwanta mana. Amma wallahi wani ba aswaki ba ma, inda ka zo kusa da shi to tsabar yanda yake wahal da mutane da yanda yake wahal da almajiransa. Ka ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummarsa akan aswaki, duk da muhimmancin aswakin nan fa marzatul lirab, yace amma ni ba na so matsa wa kowa akai. Amma wani akan abubuwan mustahabbai waɗanda tayu ba su ma kai wannan muhimmanci ba, ana tarjima da shi. Allah ya kyauta. Fa'ida ta shidda ita ce al'amalu bil qa'idati shar'iyya wa hiya dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Yin aiki da ka'idan nan ta fiqhu, cewa kayi kokarin tare barna yafi akan ka ka mana amfani. Inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana dole mu yi aswaki, za a samu amfani yayi. Amma in yace mana dole za a samu barna, shine ba kowa bane zai iya abin da yace, kuma wani kan gaskiya za a takura shi. To sai ya guji saboda dalilin takurawar, sai ya hakura da amfanin. Ashe a shari'a akwai abin da idan ka sa aka yi akwai amfani, amma fa zaka takura, to ka hakura kar ka takuran yafi sama da ka ka mana amfanin. Duk inda amfani ya zo to ya kamata ya zo ba takurawa, amma in zai zo da takurawa to gara a hakura da takurawar. Ana fahimta da kyau? Gara a hakura da amfanin saboda a kaucewa takurawar. Ku gane wannan hikima mai kyau daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan al'amura na mu'amalar ku da mutanen da suke karkashin ku, iyalan ku da ƴaƴan ku da almajiran ku da sauransu. Akwai abin da zaka sa a yi yana da kyau, amma in ka lura da akibar abin kuma zaka cutar da wanda ka sa shin, to gara ka hakura da amfanin saboda shi ya zauna lafiya. Ana fahimta? Sa'ida ta gaba shine aiki da wata ka'idar ita ma, ita ce al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Duk inda wahala take to wahalar tana jawo sauki. Ana fahimta? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya so ya takura mana, don haka sai zama mustahabbi. Da mustahabbi da wajibi, wanne ne yafi wahala? Wajibi yafi, saboda shi dole ne. Sai baici a matsayin mustahabbi saboda an samu tsoron wahala, wannan fa ba ta riga ta tabbata bane. To ita shari'a duk inda wahala take tana nema maka hanyar mafita ne. Duk wanda kaga yana da tsanantawa akan addini, to yawan yanda ya tsananta yawan yanda ya nisa da inda addinin yake. So da addinin musulunci kwata-kwata bai zo da tsanani ba. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Al-usrin farko shine al-usr na biyu, saboda an sa masa lamul ahad, saboda an sa masa alif wal lam na al-ahad. Amma yusran shi ko guda biyu ne, sai zama duk inda wahala take kwaya ɗaya to akwai sauki guda biyu kenan. Ita shari'a in ka zo ta tsinke ta nan, ta ce ba za ka fita ta nan ba, ta baya ba, to ta gaba kuma ita buɗe ba ƙofa biyu, ta ce fita ta nan ko ta nan, ta baya ne ta ana ka fita. Ana fahimta? To ya kamata mu gane wannan cewa kada ka yarda a cikin karantarwarka ta addini ya zama kawo wa mutane wahala ya fi yawa sama da yanda kake kawo musu sauki. Ana fahimta ko? Ba a ɗora wa mutane abu na dole sai kawai iya abin da Allah ne ya ce dole, ko annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce dole. In ba haka ba, ka yi ƙoƙarin nema wa mutane sauki a komi. Fa'ida ta gaba ita ce wato inda ake yin aswaki a alola, da yace ma'a kulli wudu, tare da kowace alola aina za a yi. Tunda yace ma'a kulli wudu, to ya halatta kai kafin ka fara alola sai kai aswaki, ya halatta kuma ka bari sai ka fara sai kai a daidai wajen goge baki. Wannan kuma ya nuna cewa ana iya aswaki da dan itace, ana iya da brush, ana iya da yatsa ma da dan yatsa. ana fahimta kafin ka fara alolar idan aswakin mai yawa ne kaga ya kamata tun kafin ka fara zaka yi ka sa itace amma bakin ka yana goge to in ka sa idan kana so ka samu ladan na cikin alola to a lokacin da ka zo kurkuren baki kuma sai ka goge bakin ka tunda yace ma kulli wudu to wannan ya zama nasiri cewa ya halatta ayi a cikin alola a lokacin kurkuren baki an fahimta fa'ida ta gaba ita ce hadisin nana Aisha yana tabbatar da wata ka'ida shine al-amrul mutlaq yufidul wujub idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni yayi shuruto fa wajibi ne shi yace laula an ashqa la ummati la amartuhu inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kuyi to kawai ka dauka a matsayin wajibi ne duk inda umurnin sa yazo kana dauka a matsayin wajibi ne baka cewa mustahabi ne ko sunna fa'ida ta 10 ita ce wata matsala ta usulul fiqh shin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ijtihadi ko baya iya ijtihadi an gane yawa malaman usul fiqh sun yi sabani akan cewa yana iya ijtihadi abinda yafi rinjaye a wurin malamai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daman yin ijtihadi shi da kansa zai iya ya fara wani abu idan Allah ya tabbatar da shi sai zama hukunci na shari'a idan Allah bai tabbatar da shi ba kuma sai hukuncin ya tashi shi yasa za a zo a tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam abu sai ya ce haka ne daga baya sai ya kira sai ya ce a'a to Allah ya gyara masa kenan kamar yanda yayi da Abdullahi ibn Ummi Maktum akan zuwa sallar jami'i ana fahimta to a nan wajen aswaki sai ya ce inda ba don kar in matsa muku ba da na ce kowa yayi kaga inda Allah ya riga ya ce yace ba ma zai ce yana neman yana duba ko mun ko zai wata kura mana ko ba zai takura mana ba shine da kansa zai sa yace amma in ya samu to daga baya shari'a za ta iya sa ya zama dole kamar yadda yayi a wajen sallar tahajjud yace na ki in ci gaba ne don kar a sa ya zama wajibi amma shi ya fara kaga ijtihadin sa ne inda ya ci gaba to za a iya zuwa a ce wajibi shi ko baya so a dora mana abin da zai ba mu wahala to yana da damar da zai iya fara abu da kansa idan ya so Allah madaukakin sarki daga baya ya karrara ya ce a ci gaba ko kuma Allah madaukakin sarki ya canza hukuncin an fahimta sannan fa'ida ta 11 ita ce da tsafta da kyau da kwalliya yana ɗaya daga cikin haƙƙin iyalai akan mutum mai iyalan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kulawa da wannan haƙƙi bayan haƙƙin Allah na marzatul lirab ha kuma haƙƙin iyalansa idza dakala baitahu yabda bi siwak idan yazo shiga gida sai ya fara da aswaki ashe aswaki da tsafta da kwalliya duka yana cikin haƙƙin da iyalai suke da shi akan mai gida sannan fa'ida ta 12 ta ƙarshe ita ce ana so idan an zo yin aswaki ayi mubalaga saboda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake mubalaga har ana ji kamar zai amai ana so ayi sosai ba kawai ka dan shafa bakinka haka kai amfani da irin buroshi mai dan laushin dan ka dan gama a'a kai abun sosai kuma in ka goge hakuri ka goge har da harshe ya zama duka bakinka ne yake da kyau abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana ya amfanar da mu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya albarkace mu da sunnarsa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله